بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa musulmi, mahalarta wannan masallaci mai albarka a wannan gari na Doguwa cikin ƙaramar hukumar mulki ta Giyaɗe a jihar Bauchi, ne mana sallama ga baki ɗaya da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa daidai wannan lokaci, barkanmu da warhaka. Muna cikin daren Juma'a, mun shiga daren Asabar a farko, yammacin Juma'a mun shiga daren Asabar wanda shi ne daren 24 ga watan Dhulqa'ada shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, wanda kuma shi ne daidai da lissafin 31 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2024. Allah ya saka ma masu tsara wannan zama da alkhairi, da kuma ɗan uwa Malam Abu Waisa wanda ya gabatar da magana mai ƙayatarwa sosai game da ƙa'idojin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka, ba wani musulmi da asalin ɗabi'arsa zai ji cewa baya ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkanin musulmi muna da tarayya akan cewa a zuciyarmu muna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu ma har sukan furta da baki har su yi titiya cewa su masoya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai inda gida yake saka shi ne, shin mutum ya cika sharuɗan wannan soyayyar? Ba wai ka faɗa da baki cewa ina ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan al'amari ya ƙare ba. A'a, ka sani cewa ƙaunarsa addini ne, wani abu ne da ya zama wajibi ka kudurce a zuciyarka cikin ababen da kake kudurcewa a matsayinka na musulmi. Shin ka cika sharɗan wannan kudurcewa? Shi ne abin da malam ya yi mana matashiya gaban shi. Ba wai kamar yadda kake ƙaunar ‘ya’yanka ko iyalanka ko garinku ko wani abu da kake so, wanda wannan soyayyar wani wata ɗabi'a ce a cikin zuciyarka wanda kake sarrafa ta gwargwadon yadda kake ganin dacewa haka. Ita ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ka lazimci ƙa'idojin shari'a game da ita. Domin kamar yadda aka ɗaura maka ibadar sallah da azumi da zakkan Allah ya maka wadata da sauran ibadoji, haka kuma Allah ya ɗaura maka ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka dole sai ka san yaya aka ce ka mu'amalanci wannan ƙaunar. Musamman kuma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda yake faɗa, Anas ya ji daɗin wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wa wani mutum cewa innal mar'a ma'a man ahabba yawmal qiyam, shi mutum zai kasance tare da masoyan shi na ranar alkiyama. Anas yace mun ji daɗi ƙwarai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wannan jawabi, saboda muna ganin darajarsa da martabarsa a lahira ba za mu iya zama kusa da shi ba. In mun samu halin rayuwa tare da shi a zamanin rayuwarsa a duniya, Anas yana ganin wannan kawai wani kicibus ne, ba wai dan sun cancanta ba. Amma a lahira Annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance cikin manyan bayin Allah da ke kusa da Allah. Anas yana ganin su kuma darajarsu ba ta kai haka ba. Amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mar'a ma'a man ahabba yawmal qiyama, yace to lallai ko in Allah ya so za mu samu ɗaukaka a alkiyama. Domin Anas ya ce na san muna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske muke. Shin kai kana ganin yanzu a irin abin da kake furtawa na cewa kana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ka tsaya kai wa kanka karatun ta nutsu, shin kana aikata aikin da ya dace da ƙaunar ta yadda wannan ƙauna za ta yi maka rana a ranar tashi alkiyama? Ko ko faɗi kawai kake da baki babu aiki, ko kuma aikinka ya yi hannun riga da abin da kake faɗa? Shin kana ganin ayyukan da kake aikatawa idan an gabatar da su gaba ga Allah Maɗaukakin Sarki, shin za a baka
maki da zai tabbatar da cewa eh da gaske ne ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai masa biyayya ka gasgata shi ka bi shari'arsa ko kuwa kana zaɓi san kai abinda ya dace da ra'ayinka ka gasgata abinda bai dace da ra'ayinka ba kai wurgi da shi ko kuma ka san yadda zaka yi ka murɗe ma'anar ko kuma wani ma yace ƙarya yake annabi bai faɗa ba da ire-iren abubuwan da mutane suke gani a wannan zaman zan kawo mana wani hadisi kwaya ɗaya ne kawai a wannan zama wanda a cikin shi zamu ciro wasu abubuwa da za su ƙara ƙarfin abin da malam ya faɗi musamman game da ƙa'idar da ya gina wannan tattaunawa shine cewa kai da Allah madaukakin sarki ya halice ka musulmi fa ya maka gata mafi girma da zai yi mabawa kamar yadda wannan malami yake faɗa Muhammad Wahid Bali Abdulsalam Wahid Bali a cikin littafin Sahih Bukhari yake cewa babu wani arziki da Allah zai maka a duniyar nan fiye da yayi ka mu'min idan Allah ya yi ka musulmi kai imani da Allah babu wani arzikin da ya kai wannan ka alkinta shi ka mutu da shi to shine kawai jin dadin ka sannan kuma baya ga haka Allah madaukakin sarki kuma ya halice ka a cikin tawagar annabi mafi daukaka cikin annabawansa cikin tawagar cikamakin manzanni a cikin tawagar bawa mafi daraja a wurin Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato zaka tashi ranar alkiyama a cikin al'umma mafi daukaka duk da annabawan da suka gabata da manzanni da su da al'ummominsu su ma sai sun dinga fatan ina ma da su zama mambobi a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama hatta annabawa akwai wanda za su yi fatan da ma su din ba annabawa ba ne flow members ne a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wannan falalar da aka yi maka to za ka more ta ne idan ka rike ta da kyau ka yi riko da ita yadda Allah yake so a yi riko da ita ka yi riko da ita yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da cewa yi riko da ita al-imamu muslim ya rawaito hadisi a cikin sahihinsa haka nan al-imamu abu abdurrahman an-nasa'i shi ma ya rawaito shi da ibnu maja surwaito wannan hadisi daga sahabi abdullahi dan amru dan as Allah ubangiji ya kara masa ya dashi da mahaifinsa wannan sahabi yake cewa wata rana muna cikin halin tafiya sai aka yada zango aka yada zango wasu ma sun fara kafa rumfunan su tantin su wurin kwanciya wasu sun je suna kiwon dabbobin su suna samun musu da abinci ko ruwan sha wasu ma sun nemi wuri sun zauna suna hutawa wasu ma sun je sun kafa wurin koyon harbi suna ci gaba da training kamar za a je wani yaki shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da wani mai shela wani sankira yace gabaki daya a tattara kowa a zo a taru annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya yi mutane jawabi na musamman wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da duk wata dama da ya samu wajen karantar da sahabban shi abin da zai amfane su halin tafiya ne ake aka tsaya domin a yada zango wato a rage wahalar tafiya mai buƙatu yayi wanda zai dan huta ya huta dabbobi ababen hawa su ma su huta amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga wannan dama ce da zai ƙara karantar da sahabban shi wani abu da zai amfane su don yana daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a aikace ga masu karantarwa da masu wa'azi da malamai a cikin al'umma shine su dinga amfani da dukkanin damar da suka samu don su karantar da mutane sauraka malami zai amfani da lokacin wa'azi da aka saba lokacin huduba a wurin wani taro a wajen jana'iza a wurin walima ne a wurin ta'aziyya ne akan hanya ne ana tafiya mota ta lalace kafin a gama gyarawa duk inda ya samu dama to zai kokari ne ya ga ya shigar da alherin da ke cikin wannan addinin zuwa cikin zukatan mutane ya umarce su da kyakkyawa ko ya hane su daga mummuna ko ya tuna musu wani abu da suka manta ko ya ƙara tabbatar musu da wani abu da suka sani ko ya koya musu wani sabon abu da ba su taɓa ji ba gwargwadon buƙata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka tara sahabbai gaba ɗaya sai yake ce musu haƙƙi ne akan duk wani annabi da Allah ya aiko wa al'ummarsa ya tabbata cewa ya bayyana musu duk wani alkhairi da suke buƙatar su sani, sannan kuma ya tseratar da su ya bayyana musu duk wani sharri da ya kamata su sani don su tsira daga gare shi. Wato shi manzo ko annabi da Allah ya aiko shi, daga cikin aikin da Allah ya ɗora mai shi ne duk abin da ya sani na alkhairi a duniya ko a gobe kiyama wajibi ne bayyana wa al'ummarsa. Haka nan duk wani abu da ya sani mummuna zai fito da al'ummarsa a duniya su ko gobe kiyama wajibi ne nan ba ya bayyana musu. Kenan malamai da ake kallon su a matsayin magada annabawa, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa basu bar annabawa basu bar gadon kuɗi ko dukiya ba, inna ma sun bar gadon addini. Malamai da suka gaji annabawa, wannan yana daga cikin abin da ke kansu na haƙƙin al'umma a wuyansu, bayanin dukkanin wani alkhairi da bayanin dukkanin abin da zai fitar da su. Haka Annabi ya ce, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khayran lahu wa yundirahum ma ya'lamuhu sharran lahu. Sai yace wa inna ummatakum hadhi, kuma wannan al'ummar ta ku ta musulmi, al'ummar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace qad ju'ila ko qad ju'ila ta'afiyatuha fi awwaliha, an sanya alkhairinta zaman lafiyarta yana farkon al'umma. Zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu, zamanin Abu Bakr, zamanin Umar, zamanin Uthman, kafin tashin fitina, to wannan shi Annabi yake nufi da farkon al'umma, yace to wannan zamanin shine wafi alkhairi saboda kusancin shi da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda tsiraituwarsa da rigingimu da fitintunu na rayuwa, na siyasa, na tattalin arziki, na zamantakewa, na addini, na yaƙe-yaƙe, na cututtuka, na yunwa, na fatara, duk waɗannan fitintunun, wannan zamanin Allah ya tsiraitar da shi daga wannan fitintunun sai dan abin da ba a rasa. Saboda haka shi ne zamani mafi alkhairi. Mutanen da suka rayu a cikin wannan zamanin su ne mafiya alkhairi. Haka nan kuma dai da na bayansu har zuwa ƙarshen duniya. Nabi ya ce to wannan al'umma ta an sanya alkhairi a cikin farkonta. Sannan ya sake cewa wa inna akhiraha sayusibuhum bala'un wa umurun tunkiruna ko yunkiruna, ƙarshen zamani. Ƙarshen kuma yana farawa ne daga shuɗewacin zamanin na farko, daga nan an shiga ƙarshen zamani. Karabatin sa'atu da aka ce tun daga sanda aka fara fitina zamanin Sayyidina Uthman, ko kuma ka ce ma tun daga kashe Sayyidina Umar, tun daga nan fa aka shiga cikin sawarwara da rigingimu, baya ake ta ci har zuwa wannan lokaci. Nabi ya ce al'umma za ta zo a baya, za ta shiga cikin bala'i da kuma abubuwa waɗanda za ku gansu ku kyamace su. Wato ku da kuke nake magana da ku yanzu sahabbai kenan, inda za ku rayu ku ga wannan abubuwa sai ku kyamace su, saboda bid'o'i ne, fitintunu ne, munanan abubuwa ne. Ko kuma ya zama yana nufin duk wani mutum da ya rayu a wani zamani, da zai zo a zamanin da yake bayan wannan sai ya ga abin da ya fi na zamanin shi bala'i. Duk mutumin da ya rayu shekara 20, 30, 40 baya, da zai zo ya ga abin da ake a wannan zamanin na fitintunu da bala'o'i da juyewa alƙalman rayuwa, zai ga ashe su da a cikin daɗi ma suka rayu. Kai ma da ka saurayi yanzu kamar yanzu kamar dattawan mu ɗannan da suke da zaune da suka san zamanin Kaddauna ko zamanin Murtala ko irin zamanin Gawar da aka yi Odoji ko irin wannan zamanin Algarta Malam, ai yanzu zaka kamar duniya ba wanda aka sani ba ce. Rigingimin da rikirkicewar da tashin-tashinan ta lalace. To kai da ka gani kenan, to ina yanzu wani sa'an ka da ya rayu ya mutu, da zai zo ya gani yanzu take faɗuwa ne kawai ya mutu saboda tashin hankalin da aka, don zai zo ya gani abin yadda aka yi da arewa, ai da ya leƙo kun sake mutuwa ne ko kuka ba zai yi ba. To shi ne wa inna akhiraha sayusibuha bala'un wa ashiya'a tunkiruna ko yunkiruna. Annabi ya ce taji'u fitanun, rigingimu da bala'o'i za su dinga zuwa fayurakiku ba'daha ba'da a wannan lafazin fayurfiku ba'daha ba'da a wannan lafazin fayadfaku ba'daha ba'da haka arwaito annabi yace za a yi zabun muna da wasu rigingimu da wasu bala'o'i za su faru idan fitinin suna faruwa idan wata ta zo ana ganin fitina ce ana ta wayyo 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 idan ta wuce in wata ta biyo baya sai a ga ashe ta bayan ma ba komai bane shine fayurakiku ba'daha ba'da wanda ta wuce in ta bayan ta tazo sai a ga ya ashe ada ana cikin dadi ne wasu ko kuma fayadfa'u ba'daha ba'da sai da wata fitina ita ta take jawo wata fitina A ita ce sababin fitina B ita kuma bi ta jawo ta uku haka kamar ƴaƴan cirbi suna bin bayan junan su ba sa rabuwa da junan su ko kuma fayadfaku ba'daha ba'da sai wata fitinar ta zama tayi kama da wata sai su dinga kama da junan su dinga maimaituwa wata tsakar ayyabu mudawiluha bainan nas in akai wata yunwa sai a tuno ai da can shekaru baya an taba yi in akai wani yaki sai a tuno ai da an taba yi in akai wani fari ko akai wani ambaliyar ruwa sai a yi ta tunanin cewa ashe an taba yin irin shi wanda suka dade a duniya za su dinga bada labari ko da suka san tarihi za su dinga karanto cewa ai an taba yin irin wannan abu kuma ga duk wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanzu da wanda ya gani da wanda bai gani ba wajibi ne ka kaddara shine ake biki da tasdiq kar ka sake ka ce ba haka bane kana cewa ba haka bane al'amari ya lalace haka annabi ya fada to haka zai faru Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fataji'ul fitnah idan wata fitina ta zo ya qulu al mu'min sai mu'mini ya dinga cewa hadihi buhulikati ce wannan bala'in ba zan fita ba wannan bala'in sai ya haɗe wato mutane su dinga ganin idan bala'i ya zo kamar ba zai wuce ba kamar daga nan shi kenan sai busar kawo yanzu kallon irin fitinar da aka yi ta corona kwanakin baya din ai mutane gari suke daga nan kawai shi kenan sai dai su ji ana a tashi za a yi ta kuma hashar ko jibi irin bala'in da aka yi zamanin wasu shugabanni a baya jibi irin fitinar Boko Haram da gani ake kasar Barna kamar ta tashi ai ba za ta dawo ba to shine har mutane su dinga ganin cewa hadihi muhlikati idan mutum ya shiga wani bala'i ko wata damuwa sai ya dauka ba zai fita ba sanda za a daina bada albashi ko a kokori ma'aikata ko a ce za a yi musu wani screening mai wahala ko su ga kai shi ke nuna al'amari ya lalace ko a ce mace randa mijinta ya faɗi ya mutu ta shiga cikin wannan damuwar wani bakin ciki ne tokar zuciyarta ko randa wani mai baka ko wani wanda yake kula da kai ya mutu ko randa ka je gonarka ka tarar fulani sun yi kacakaca da ita ya kake ji sai kuma wannan bala'in ba za a fita ba hadihi muhlikati to amma in ta wuce wata ta zo sai ya sake cewa fa yaqulu hadihi hadi ce to wannan ce na dai tsallaka wata amma dai wannan ce wannan ce wannan ba za ta fita haka manzo Allah sai ya yi ta wannan jawabin yace sai ya faɗi magana ita ce mahallin shahid din wato mu gane cewa wannan rayuwa ba za a taɓa rabuwa da jarabawa babu wani mutum da ya rayu a duniyar nan da yace kawai daɗi kawai ya jinjirya babu shi tun daga mutanen da hannun sai dai kawai kowane zamani da irin abin da yake zuwa da shi na bala'o'i ko fitina kowane irin mutum kowane irin gari kowace irin al'umma akwai irin jarabawa da Allah yake kuma wannan jarabawa Allah yana yin ta ne don ya tantance mu'mini na gaskiya da waɗanda suke ba na gaskiya ba a hasiban nasu ay yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu wa laqad fatana alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin haka Allah yake ta yi am hasitum atadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum masatum al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu alladhina amanu ma'ahu mata nasrullah sai mutane su da cewa wayo shi za a yushi za a huta ba ran da za a huta sai ran da kashi aljanna haka aka tabi Imam Ahmad ibn Hanbal aka ce yaushe ne bawa zai huta a wannan rayuwa yace inda ma ya zaku qadamahu fil janna sai sai ka ji kafa ka ta shiga aljanna shine ko zaka huta kuma sane ne ko zaka alal araiki yattaki'u ko ka samu wuri ka zauna ka ci gaba da sharholiyarka don haka wannan duniya a wajen mumini ba wajen morewa bace ba wajen sharhuliya bace wuri ne na jarabawa wuri ne ke cike da fitin tunu da rigingimu don ka san wannan sai hankalinka ya kwanta to a shahidi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman ahabba minkum an yuzahzaha anin nari wa yudkhala aljannata yace fal ta'atihi man yatuhu wa huwa mu'min duk wanda yake so ranar alkiyama a cire shi daga lissafin yan wuta a sa shi a cikin yan aljanna faman arada an yuzahzaha anin nari duk wanda yake so a nesanta shi daga wuta wa yudkhala aljanna a sa shi a cikin aljanna fal ta'atihi maniyatuhu wa huwa mu'min ya tabbatar mutuwa ta riske shi yana da imani shine wancan arziki mafi daraja din nan ka tabbatar ka mutu shi duk yadda za a buga a raya wala ta mutu da illa wa ta mutu shi kuma imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal imana la yakhlaqu kasawdi imani yana kodewa ya tsufa kaman yanda tufa yake tsufa za ka sai sabon abin nan a tamfa ka siya wa matarka ko ka sai shadda ko rabu kudinka kuna sawa kuna jin daɗi sabo ne kuna wankewa ana gogewa ana bula ana stati ana sukola kuma za ka ga ya lalace ya tsufa ya kodi baya burge ka baya baka sha'awa baka iya shiga mutane da shi kuma na ma sai zama tsumma ana goge daki shi imanin ka idan baka alkinta shi ba za ka rige wata rana idan kana so wannan tufafin ya ci gaba da tabbata da hasken shi sai dai ka bashi a goge a cikin adaka to haka yake so imanin ka ya zama kullun yana nan a kebance a wuri mai kyau ka rufe shi yana cikin zuciyarka kana ta ƙara mishi ruwa kana bayin sa da ayyuka na gari nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkinta imani wanda duk ya saki ya mutu babu imani to wannan ya kadi gaba shi Allah yake cewa innahu man tudkhilin nar faqad akhzaita kuma lizalimin min ansar wanda duk ya bari aka shigar da shi wuta wato wanda ya mutu bai da imani to wannan ya riga ya tabi a wurin Allah Allah karama da tabi suraka abu mafi muhimmanci da dan adam ya mallaka a wannan duniyar wanda kuma zai amfane shi a duniyar shi da lahirar shi to babu kamar imani saboda ka dauka imani wannan arziki ne wanda shine abin tsirarka to da yaya zaka yi ka alkinta imanin ka inda gizo yake saka ka abinda mallaka ya ambata mana game da wato biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani reshi ne cikin rassan bishiyar imani take da reshi sama da 70 al-imanu bid'u wa 70 shu'ba rassani sama da 70 wato ayyukan da zaka dinga yi da imani kula da wajibobin da Allah ya daura maka kula da abinda Allah ya wajabta maka na addini kula da sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'antuwa da dabi'a mai kyau kiyaye haƙoƙin bayin Allah kyautatawa ga bayin Allah mutane da dabbobi da sauransu ayyuka ne masu yawa amma duk wanda ya nemi taimakon Allah akai shi Allah ya taimaka mishi kuma da Allah yake cewa liman sha'a minkum an yastaqim kuma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk yake so ya samu ya tsira ranar alkiyama to ya tabbatar mutuwar shi ta riske shi yana da imani wal ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi sannan kuma suko akan haka ya dinga yi wa mutane abin da yake so a yi mishi wasu malamai suna ganin mutane anan shugabanni yake wato ake dinki yadda in aka bashi wani shugabanci zai so a mai da'a a mishi biyayya to haka idan wani ma na shugabanci ka mishi da'a ka mishi biyayya ka girmama shi idan mun dake fasara wannan sai ganin annasu anan umumun ne wanda bihin usus wato ana nufin shugabanni ko kuma mu dauka dukkanin mutane idan daga cikin abin da zai tsira kai a lahira shine ya zama cewa kana aikata wa mutane alherin da kake so a aikata wa ka kiyaye haƙoƙin su kamar yadda in haƙƙin kana hannun su za ka so su kiyaye ba dama kuma malamai suka ce kulasar ayyukan da za su tsirkar da mutum abu biyu ne kiyaye haƙoƙin Allah da kyautata ma bayin Allah wannan abu guda biyu suna tsayar da ku. Ka kiyaye haƙin Allah shine imani ne. Kiyaye haƙoƙin sannan kyautan bayin Allah shine ka musu abin da kake so a yi maka na alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa karkashin haka yace wanda duk ya zabo wani shugaba ya mishi mubaya'a ya tabbata ya mishi da'a kai ya cire hannunsa daga da'a wannan shugaba har sai ya ga kafirci karara. Zamani abin da nake so na kai mu magana akai shine wannan magana da ya faɗa cewa duk wanda yake so ya tsira ya tsaya ya gyara imaninsa shine sai mu tambayi kanmu ta yaya ake alkinta imani. Domin kamar da ayoyi suka nuna da yawa shine imani yana raguwa kuma ya ƙaru ya zadu imanan ma'a imani alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fa zadahum imana. Duk abin da aka ce yana ƙaruwa to yana iya raguwa. Imani yana ƙaruwa ne da ayyuka na gani sannan yana raguwa da munanan ayyuka da kuma saban Allah. Allah ka rama mana munanan ayyuka da saban Allah. To waɗannan ayyuka masu kyau ba za fa mu iya yin su ba sai mun san menene ne kyau. To daga nan ne ya zama wajibcin koyon addinin musulunci sanin makamar addinin musulunci game da ibadoji. Wannan kuma dole mu gaya muka mu gaskiya yana daga cikin abin da muke wasa da shi. Wato ba ma ɗauka cewa neman ilimin addinin musulunci aƙalla abin da yake wajibi na bautar Allah ba ma ɗauka cewa dole ne aka. Galibin mutane ba su ɗauka cewa wannan wani abu ne da Allah ya wajabta mana. Sahabbai da ake ambata kullum ake musu fatan alheri ake addu'a Allah ya ƙara yarda da su. Su abin da suka sani shine duk wanda ya musulunta wajibi ne tsaya ya koyi yadda zai addinin musulunci. Saboda haka in suka musulunta ko da ba za su zama malamai masu karantarwa ba sukan ware lokaci da za su tsaya su koyi abin da za su bauta wa Allah da shi. Wani ma har sai sun yi shawari da makwabcinsa cewa za mu raba aikin zuwa makaranta, kai ka je kasuwa ko gona ko wurin aikin ka yau, ni kuma in tafi makaranta. Gobe kuma sai a juya ni na je neman abinci ko kuma ka tafi makaranta. Duk wanda ya je ya ji karatu ran da ya je makaranta, gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan mun dawo gida da daddare bayan isha an zo an ci abinci a daba, sai ya koya ma sauran abin da ya ji. Aikin shi ne ya je ya jiyo yau ya koya musu kuma su tafi neman abinci. Wannan wanda ba zai iya sakankancewa ga baki ɗaya ya sallama rayuwar shi ga ilimin ba kenan, domin yana da bukata a rayuwarsa. To su haka suke, ko kuma wanda suke nesa za su taho takanas ta Kano su zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su zauna kwanaki ko watanni ko adadin abin da ya sawwaka don su koyi abin da za su koma garin su ci gaba da yin ibada irin yadda su Malik ibn Buhari suka yi da makamantansu. Kamar mu za ga mutum ya fishi a cikin musulunci shekararsa kaza ya wuce 30 wani ya wuce 40 amma aka dubi rayuwar shi gaba daya bai taba ware wata uku don ya zauna koyi addinin musulunci. Amma kuma tayu ya taba ware shekara 6 ya tafi makarantar sakandare ya yi karatun boko a makarantar sakandare godin shekara 6 ya yi karatun diploma ko NCE ko digiri wasu shekaru 4 ko 5 kai wani ma ya wuce digiri. Wannan duka neman duniya ne. Yanzu misali a kasar a nan garin Doguwa ai babu makarantar jami'a ko ya dama babu da sau ma babu sai wata kila sai an je azar. Saboda haka duk mutumin da kaga ya yi digiri mutumin garin Doguwa to sai da ya ƙaura ya bar garin nan ya tafi wani gari almajiranci. In Qur'ani ne ko zai samu shi a garin nan. Amma ko bai adadace ko ibi biyar ba. Amma ya tafi BUK ko ABU ko ɗan Fodiyo ko Maiduguri ko Jos ko Gadau ko ina ne ya je ya sha wahalar duniyar nan kuma. Kuma duk abin da ake masa yana ji a ransa cewa ba komai wata nan zai wuce. Ya haƙura. Ya haƙura da lakcara mara kirki. Ya haƙura da lakcara mai zagi. Ya haƙura da lakcara wanda zai zuwa aji. Ya haƙura da lakcara mai kayar da shi a jarabawa. Duka ba don Allah ba. Don neman duniyarsa. Kuma a can da ya je makarantar ma ta yi akwai MSS. Bayan Allah da suna nan suna ɗan amfani da abin da suka samu na lokaci suna koya mutane addini amma bai samu halin koyon wannan. Ko bai jin a cikin ransa cewa ya yi kuskure ko ya yi ganganci. Me ya kawo wannan saboda tsabaragen baiwa duniya rayuwarmu da muka yi. bal tusirna hayatid dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Saboda jama'a ina kaina nasiha da sauran yan uwa cewa mu ware wani lokaci a cikin rayuwarmu da zamu saurari malamai, mu koyi addini, mu koyi ibada, mu yi tambaya a koya mana, kar mu rayu kawai kamar ba mutane ba. Zaka ga wato al'amarin zai baka tsoro idan kana hulɗa da mutane, idan ka ga level na jahilci da ke cikin al'ummar musulmi. Kamar yadda wani malamin mai taɓa kwatanta mana cewa ai shi wato abin nan ilimin musulunci yanzu yadda ka san triangular ne, musallas wanda yake yana da tirke guda biyu da guda ɗaya a sama, haka yake ta tsukewa har sai ya kusa ƙarewa, a ƙasa a base ɗin shi yana da faɗi, amma in ka taho haka yana ta tsukewa. Yayin da ilimin boko shi kuma shi ne yake ta yin faɗi, ana ganin an ci gaba. Amma ilimin addinin musulunci ƙara nisa yake da mutane, kuma ba sa jin cewa suna cikin matsala. Saboda za ka ga mutum wani yana iya tara kuɗi kamar yanzu miliyan 8 da rai ko ya sai da shanu ya taɓa aikin hajji, amma kuma bai iya farillan Allah ba. Wataƙila bai san ya wuce shekara 20 da aure bai san ya ake wankan jaraba. Idan yana sallah, idan sahu ya kama shi ko ya kama liman bai san ya za a gyara ba. Yanzu ka gona ai ba aikin hajji ne abin da ya kamata. Wannan kuɗin ya kamata ya ɗauki hayan malami ya ba shi ko da rabi ne ta koya ma addini. In ya ba shi 500,000 ma malaman mu da ba su da kuɗin da lallai za a iya zuwa wata shi da koya mai addini. Ko ni ya ba ni zan koya mishi wallahi. Amma zai je aikin hajji ya dawo, shi bai aikin hajjin ba kuma ya kashe kuɗin shi, kawai sai dai Allah ya fi mai kawai. Sai dai kawai saboda Allah ya yi alƙawarin zan ya kunyata shaiɗan duk wanda ya je Arafa ko mun shirman ba da ya dai Allah zai karɓa. Saboda kawai Allah yana so ya kunyata shaiɗan ranar. Amma ba da haka ba, ai ba ƙaramar asara ba. Dan miliyan 8 har yanzu da yawa ba. Har yanzu da yawa miliyan 8. Da dama mu anan wani ba ta shiga cikin account din mu. A ce dai gashi ka da ta car mutum miliyan 8. Inda ba fansho aka baka haka ka ji shi da dan uwa ko kuma irin manya-manyan 'yan kasuwan nan masu harka hatsi da shanu da makamantansu. Amma dai iri na anakallahu ina kaina miliyan 8. Saboda haka mu gane muhimmancin koyon abin da za ka bautata wa Allah ci. Ba wai dole sai ka zama malami mai wa'azi ko mai karantarwa ko wanda ya iya raddi ko wanda ya iya zaƙin baki, duk wannan wata larura ce da Allah ya jarumce ka da ita, ba shi yake so ka nufa ta ba. Amma abin da za ka bautata wa Allah shi ne matsayinka game da karanta Alƙur'ani da fahimtar abin da kake karantawa. Meye matsayinka game da ibada ta yau da gobe da kake yi, aƙalla sallah da alola da wanka da tsarki da azumi wanda kowa yana yi yau da gobe? Shin ka iya su a addinance ka san ya kake? Shin kana ganin a yadda kake ina haka za ka iya amsa tambayoyi a gaban Allah game da wannan? To wannan yana da gaske abu mai muhimmanci da zai samun maka da nagartaccen imani, shine sanin addinin musulunci a ilmace. Sannan kuma wani abu da zai taimaka maka har ila yau wajen imanin kai ya zama wato nagarta shine yawaita ambaton Allah. Ambaton Allah a cikin rayuwarka, zikirori da aka saba yi wanda suka shafi salloli, a cikin sallah din abinda ake karantawa a ruku'u da sujuda da tahiyya da wanda ake yi bayan an yi sallama, da zikirorin da ake yi na safiya da maraice, da zikirorin da ake yi na cin abinci, na kwanciya bacci, na tashi daga bacci, na shiga banɗaki, da wanda ake yi in an je gaida mara lafiya, da wanda ake yi a cikin sallar abin nan jana'iza da makamantan waɗannan zikirori, su ne suke raya zuciya. Da kuma zikirorin da za ka zauna haka nan kawai kai ta salati, kana istighfari, kana hailala, wanda za ka ga galibinmu mutane mun yi sakaci da wannan, bakinmu ya bushe daga ambaton Allah ya kauce. Wannan yana busar da zuciya. Zikiri mafi girma shi ne karanta Alƙur'ani. Kuma kullum kana da wuridi na karatun Alƙur'ani mai girma. Aƙalla duk gafalancinka, kamar da yake cikin hadisin al-Imam Ibn Majah cewa wanda duk ya wayi gari har ta faɗi, ya karanta akalla aya kuma na alqur'ani ba za a rubuta shi cikin gafalallu wato cikin mutanen da ba san abin da suke yi ba a duniya ba san abin da ya kawo su duniya ba mafi karanci aya goma wanda aka karanta ta cikin minti uku kuma mu gyara dabi'ar mu game da mu'amalantar azka bayan kariya da suke bayamu daga sharrorin duniya kuma suna raye zukatan mu su dinga sabunta imani sai kuma zama cikin mutanen kirki yana gyara imani mutanen kirki zaka mu'amalance su su zaka sahabbance su kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato misalin aboki na gari kamar misalin mai sai da turare ne idan ka raɗe shi ko dai ka siya ko kuma ya san maka ko kuma hakanan ma kawai a ji kana kanshi misalin aboki kuma wanda yake ba na gari ba kamar misalin mai zama ne kusa da makeri wanda yake zuga-zugi da wuta ko dai in kai in ya kama ka a ƙona ka ko kuma ko da ba a ƙona ka ba tarɗaɗɗun wuta ya huhuda maka riga ko kuma ka fito kana warin wuta saboda haka duk yadda ka zauna da shi sai ka ci shi kuma wancan mutumin kirki duk yadda ka zauna da shi sai ka amfana da alherinsa wannan yana taimakawa wajen gyara imanin mutane sannan kuma har ila yau da gaskiya mun da ke taimakawa imaninka ya alkinta ko da yaushe akwai kyakkyawan manufa zuciyarka ta zama tana da haske kana tsammanta wa mutane alkhairi kana kallon mutane da alkhairi wato ka cire cututtukan zuciya irin hassada da ƙeta da gaba da mugun nufi da muguwar fahimta da mummunar fassara da irin waɗannan daga'in munanan abubuwa da suke zama a cikin zukatan mutane kai kokari ka kore zuciyarka da gabarsu wannan yana taimakawa zuciyarka ta zama fara imani ya shige ta
Allah ubangiji ya gafarta mana Allah kuma ya yi mana rahama Allah kuma ya sa mu gama lafiya kuma masu albarka a kan cika ku da surutu ina ganin wannan zancen ya wadatar a matsayin ta'aliki daga tattaunawar dan uwa malam Abubuwa sai Allah ya saka mu alkhairi kamar yadda na fata tun farko ina addu'a ta musamman ga yan uwan mu da makusantan mu da musoyan mu wadanda suka kulla wannan zama dan ganin cewa mun hadu da wannan fuskoki masu albarka mun yi wa kanmu nasiha al-imamu ibnu qayyim yana cewa babu mutumin da ya maka alkhairi fiye da mutumin da ya buɗe zuciyarsa dan ka sanya masa abin da kake da shi na alkhairi wani malamin mu malam Muhammad bin Usman Allah ya saka mai alkhairi yakan cewa yace ai shi baya wasa da chance din da za a ce Allah gafarta malam zo kai wa'azi shi duk wanda yace maka zo kai wa'azi kamar yace ne zo ka samu lasisin shiga aljanna Allah ya taimake ka kai wa'azin nan mutum ɗaya shirya ka samu wannan lasisi saboda haka muna godiya da wannan damar da aka bamu Allah ya saka da alkhairi abinda muka faɗa wanda yake daidai ubangiji Allah ya sanya mishi albarka kuma ya bamu dama aiki da shi abubuwan da suke kuma kurakurai da karancin ilimi da mantuwa ubangiji Allah ya gafarta mana mu da ku baki daya addu'a ta musamman ga dattawan mu da suka samu damar halarta wannan wuri Allah ya saka musu alkhairi ga shi dare yayi addu'a muke ta ƙara yi dai Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya sa kuma mu kuma gidajen mu lafiya sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi